Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alpha Radio sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai tsaro
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
Masu sauraro a yau Juma'a 17 ga watan Nuwamba shekarar 2017 kamar kowace rana da muke magana akan al'ada da shakatawa a yau mun samu bakuncin Farfesa Uba Ali Muhammad
malami a wata makaranta da ta shahara wajen koyar da horar da mutane game da harkokin da suka shafi yawon shakatawa a Gondare ta kasar Kamaru.
Amina akan Amerika tunanin dukkan wanda yake kasan kejeri Amerika na murdiya na danniya ita ne take kawo yaƙe ita ne take kawo rashin ko kuma rashin jituwa tsakanin jama'a da nazo na gani kuma shi na ga ba haka bane kai ni na yaba mu Amerikawa ba dama.
Malam Sahabu Imam Aliyu ya tattauna da wannan bako namu wanda ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu da ke Washington.
To yanzu ga hirar da Malam Sahabu Imam Aliyu suka yi da bakonmu Farfesa Uba Adamu inda suka tattauna muhimman abubuwa.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku cikin shirye-shiryen mu nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ina farin cikin shaida muku na tare da babban bako Farfesa Uba Ali Muhammad malami a kwaleji na musamman da ake kira AHT Semak da ke Gaudare, makaranta ce da ta shahara wajen wato koyarwa ko kuma horar da mutane game da harkokin da suka shafi yawon shakatawa. Farfesa Uba barka da zuwa
cikin gafarta.
Eh barka da zuwa
gafarta.
Madalla. Farfesa me kawo ka Amurka?
Nazo hutu Amerika.
To Allah
sarki. Hutu ne Allah ya kawo ni nan.
Wannan ne zuwan ka na farko ko ka taba zuwa?
Kai ban taba zuwa ba.
Wannan ne zuwan ka na
farko.
To
a shakka.
To ina da ina kaje tun da kazo.
Tunda nazo naje Virginia ta yamma.
Okay.
Naje Virginia to mi a Virginia a Dallas.
Dallas Airport ka sauka.
International Airport na sauka. Nazo nan DC.
To
naje New York.
To
A Virginia ta yamma naje birnin Charlestown.
Okay.
Duk na tafi.
To.
Na manta naje New Jersey.
To.
Naje kuma Baltimore.
To sai kai yawo so kai Maryland.
Naje a Maryland nake da zama.
Galo ne kake da zama. To.
Silver Spring
kake.
Ba shakka.
To maraba.
Yawa.
Farfesa ya kaga Amurka?
Ni na ga abin mamaki a Amurka.
Me baka mamaki?
Abin da ya bani mamaki wato bantuna cewa Amurka an ci gaba yanda nazo na ganin nan ba.
Kamar a wani bane wani fanni.
Dukkan barnin da na duba shi naga an ci gaba.
To
wato she abin din yasa nayi tunani. Ya akai kasashen mu duk kokari da gugurmayan da muke yi ba mu ci gaba, wato yanzu akan wannan nake tunani nake nazari domin dukkan barnin rayuwa a cikin kasan nan an ci gaba har rayuwar yau da kullun inda zaka je ka ga mutane su yi maka murmushi idan su gaishe ka idan su baka hanya wato abin da dadi.
Menene tunaninka game da Amurka kafin ka zo da kuma yanzu da ka ganta menene canji a tunaninka?
Tunanina akan Amurka tunanin dukkan wanda yake kasan ƙetare ne. Amurka na murdiya tana danniya ita ne take kawo yaƙe ita ne take kawo rashin saduwa ko kuma rashin jituwa tsakanin jama'a, to mun ji Trump yayi sarauta, ana hayaniya, ni sarautan shi ba dadi. To da nazo na gani kuma shi naga ba haka bane.
To ya jama'a ya Amurka ya kaga Amurkawa
kai ni na yaba ma Amurkawa ba dama.
To
na nayi tunani domin zan ba da dan misali. Na rinka karantawa a jaridu domin yau yayi shekara musaka kaman 35. Ina da kawuna Suleimanu Korau, shine da dan majalisan dokoki a garin mu. To yana sayan jarida duk inda jarida take. Shi saya ya kawo garin mu. To lokacin mu mun zo mun shiga secondary, wannan misali nake baka. To ƴaƴan shi wato yayyuna idan ya karanta shi ya dauka zuba a ɗakin su, to su ba su son karantawa. Ni kuma shi da na gane, to shi ne rinka bin su dukkan jarida in ya fito daga ɗakin shi, in ya kawo zan karanta. To a cikin irin karance-karancen har na saba na shiga jami'a na soma aiki, na rinka jin batun makabartan Arlington.
Arlington
cemetery inda ake aka binne shugabannin kasashe
da sojoji
da manyan sojoji, edi hadda shugaba Kennedy da matan shi Jackie. To wato shi nace zan je in ga wannan makabartan shi aka kai ni. Wato misali nake bayarwa, shi na saka kaman makabarta ne a garin mu, inda zaka je ka tambaya wai ne kamta ina yake kunci, a ce maka ina kunci ta dama, duk inda zaka tsaya she ka hanga, a ce maka ga kabarin ki. Wato shi na je na ga wannan makarantan din gari guda ne,
makabartar. Wata duniya ce musamman.
Wata duniya ce musamman. To da na je can wato kaman a Hausance zan baka dariya shin ce she na bata amma kabartan to ina zan bi tunda gari guda ne, yanki bangare anguwa shashi she nace musu. To tunda haka ne nazo naga kofar makabarta na hango kabaruruka naga ado ruwa na wasa da makamantansu, to na koma shiran da Allah ya sake kawo ni batun ga inda wai ne kwanta wai ne bai kwanta ba, aka ce kai wannan she kai ne, nace to yanzu kai ina jin dari
bari koma
jin shi she na shirya inda rabo na zo gani, amma na hangi kofar makabartan naje na shiga na hangi garin.
Na'am.
Yawa. To misali ne wato ko menene da girma nan a Faransanci kan ce gigantisme, wato ba a karamin abu.
Gigantic tabbata
duk yawa dukkan abin da ka tuna a nan shi yana da girma. Shi na je na ga Central Park a New York. Central Park nan na saka kaman dan bangare ne inda da pirani da binan, to da na je kofan idan aka ce mini mel kazane, nace to shikenan naga kofan na koma
na koma
na shirya bazan iya wannan darin ba. To wato wannan nan shi kasashen Afrika ina kiran jama'a mu koya
kwarai da gaske ko ba koya. Wannan magana ce mai muhimmanci Hafsat na karatu. Gaskiya ni ma abin da duk nafi gani mai muhimmanci a ciki shine yadda yace karatun nan. Kin san karatu ba wai jarida kadai ba, komai duk abin da ka gani a rubuce kawai ka karanta, saboda yawanci za ka ga akwai ilimi a ciki.
Kwarai da gaske.
Irin su littattafai, irin koma dai a internet ne mutum, wato yanar gizo mutum zai iya budewa ya duba. Sai akwai wata magana da aka ce inda mutum yana neman ilimi to ya duba cikin littafi, saboda duk abin da yake na ilimi yana nan arbuce, wanda yake da wanda ya wuce da wanda yake yanzu duk suna nan arbuce. So gaskiya yana da muhimmanci sosai a cikin
kuma karatun ma ni sai in gani Hafsat ba wai na jarida kadai ba ko jin labarai ba shi bane. Kin kamar shi yanzu magana da yace tun yana yaro yake tunanin wannan Arlington Cemetery wurin da ake rufe manyan mutane da yace tun yana yaro yake tunanin ta, sai gashi kin Allah ya kawo shi ya zo ya gani, kuma da yazo sai ya ga ba yadda yake tunanin ta ba haka take ba. So karatu ba wai na jarida kadai ba, ma ko littafai haka nan duk abin da ka gani ka karanta wani ilimi ne na daban kake samu a rayuwa.
to Allah ya bamu ikon yin shi. To Hafsat, to yanzu bari mu dan shakata da wannan kafin mu ci gaban hirar ta su. Hafsat yanzu bari mu koma ga ci gaban tattaunawa ta saboda ba gamawa muka yi butsinkiya muka yi saboda mu dan shakata.
Professor, kaga Amurka, kaga yadda take, kuma kaga ka taso daga Afirka, ka san hali da muke ciki. A tunaninka menene matsalar da ke hana mu ci gaba?
Matsala da ke hana mu ci gaban nan na rubuta shi a shashi na Facebook. Masalan da yake hana mu ci gaba abu biyu ne. Na farko, ba mu da fusaha da gane meyar da ko menene a hukumance. Duk abin da muke yi a Afrika, idan aka ce maka hukuma ta shiga wato she mu saka kan abin ya baci ne, ko kuma hukuma ta zo rusawa ne, ta zo batawa ne, ta zo zalunta ne, to wato wannan nan babban matsala ne. Domin naje Tyson's corner naje na ga fatirai, aka ce mini duk kan fatiran nan wannan gari guda ne ana karban haraji. To ka tuna yanzu idan ka dauki birni kaman a Yaounde ko a Douala ko a Kano ko a Lagos, a cikin babban kasuwa mutun nawa ne ke biyan haraji? To wannan babban matsala ne. Matsala na biyu ya shafi shi wannan abin da nake fada, batun dukiyan jama'a. Dukiyan jama'a nan mu mun saka akan kuɗi, innan gwamnati ne kuɗin banza ne. Ko kuwa ka zo in ka shiga, in za ka iya ɗiba
duka
she ka handame ka tafi, tunda kuɗin banza ne, kuɗin da yake zaune ne. To wato anan haka she na ga ba haka bane.
Anan in ka taɓa kuɗin gwamnati,
ka taɓa kuɗin gwamnati shine a gida ɗan uwana suna gaya mini a kai hankali, domin in ka yadda ɗan takarda za a ci tara na dola 500 ne
200
zuwa sama shine. To shine nace wannan kuɗin gujiri na ma bai kai 500 ɗin ba, da me zan biya in biya da shekaruna? To wato wannan ne yake hana mu ci gaba.
To me yasa aka shiga wannan yanayi na rashin mutunta hukuma, da kuma hukuma ta kasance a zaluma, ko mutane ƴan ƙasa suna kallon hukuma a zaman azzaluma? Me ya kai ga haka?
Ni ina gani ɓaci muka yi.
Ɓaci
mutanen Afrika suka yi, domin idan ka duba da a tsarinmu na gargajiya, ba a taba dukiyan ko mamaci. Ba ko shi zo ya mutu a wajenku, dukiyan shi na shi ana ajiye da shi ko kara ba a taba hawa. shirran da ɗan uwan shi suka zo su karba
ko kuma asa a baitul mali hukuma
ko kuma asa a baitul malin hukuma in bai da kowa
wala
ba a taba dukiyar mutum nan wato kaman sakre wato sakre nan ana numi
abin da ya zama baya tabuwa haram akwai
haramun ne ka taba to wato da muka yi ko mulkin mallaka ne zo ya sanja mu da duniya
professor ko ba mulkin mallaka wannan sai karbi mulki kaman misali a kasa kaman Najeriya na san kuma haka wata kila abin yake kamaru shugabannin nan da suka mutu ba su da komai
ba shakka
to me ya faru daga bayan su zuwa yanzu
shine nake fada nace baci muka yi domin bayan mulkin mallakan nan ba za mu iya bacewa shi garin ba muna bace a hankali ne sannu a hankali har muka je muka gama lalacewa kota kota yau kowane ne ya saka burin abin duniya zuciya shi a ce maka minister kaza ko shugaban karaman hukuma kaza ko wani harcin soja kaza ya saci abin da je kasafin kudin kasa ko jaha guda me za ka yi da shi to wannan ni na saka kan baci mu kai
to
she mu lura kuma mu gane mun baci mu gyara kanmu
wacce rawa kasashen yammacin duniya suke takawa wajen baci mu akwai wani abin da suke yi da yake sa muke baci
akwai wani karin magana a faransance ana cewa nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude wato idan kai abin kunya ba za ka taba yadda wannan abin kunya bane ni a gani na batun cewa kasashe ne suka bata mu bata taso ba domin yanzu she mu sake mu juya tambayan da kai nan mu ce wa'annan tunda su suna gyarewa ya gyara su mu ne za mu gyara kanmu mu ne kuma za mu bata kanmu batun kasashen ketare maganan bai taso ba domin yanzu a Kamaru a Najeriya da sauran kasashe an handame dukiya an je an zuba yau dukiyan da ake diba ake sata aje a zuban nan ai ba a sallama mutum ne je dauka je zuba account idan in ya zuba su kuma suna da shari'un su suna da tsarukan su ba a tafiya a fitar hakan nan ba za a ce su ne suka ce ɗibi dukiyan nan ka kawo mana ba me mun ɗiba mun kai me ya kai dukiyan can
to Allah ya sauke Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa saboda wannan magana da yayi na cewa yanzu sai ka ga mutum daya ya dauki kudin da za su iya ci da wata kasar ko za su iya ci da wani garin ko za su iya taimaka ma wani wata al'umma wani gari ma su samu aikin yi su samu amma sai mutum ɗaya ya dauka daga shi sai ƴaƴan shi wannan wani abu magana ce da yake muhimmanci kuma wai ba a ma Najeriya bane kadai a ko ina haka na faruwa wanda shine yanzu nake gani har su da yake sa al'adun mu da abu da zamantakewar mu da komai ma ya canza kilo da wani abu yanzu zaki ga ko aure yanzu da ake yi zaki ga mutum yanzu bai zuwa gidan talaka yayi aure
to ai kin san abin ne yadda yake cewa mun bacin da gaske mun baci ya kamata yanzu matasa su duba su san cewa akwai wa'ansu abubuwan ba wai lallai sai abin duniya ba kinga da ake cewa manya wasu suna daukan kudi wanda yake na gwamnati su tafi da shi wani guri kinga yanzu tunda matasa sun gane sun san cewa ana yin hakan tunda kuma yanzu ana cewa ya kamata a ce mulki ana saka matasa a cikin in suka shiga ya kamata su kuma sai su gyara wannan abin tunda sun san illar abin sun san me yake yi wa al'umma bai kamata kowa in ya shiga maimakon ya wakilci al'umma sai ya wakilci kanshi shi kadai kuma ina wakilta kan suke yi ba yamma tunda diba suke yi zancen auren kuma da kika yi kinga shi ma haka ne saboda kawai yadda dai yace in ne an baci gaba daya gaskiya an baci ya kamata
da kai wata kawata da muke magana take ce min wai kin manta da yadda ake so kiga aure baka duba wai diyawa ne ko wani mai kuɗi kullun kai da takon gidansu da mutuncin gidansu kake duba sai kaga mai kuɗi dan babban gida ya je gidan talakawa yayi aure har tana bani wannan tana bani misalai da gidajen da ada irin kiga wance da wance da yanzu shekara 30 da yin aure shekara so 40 aure shi ga su dan babban gida ne yake zuwa aure dan karamin gida amma yanzu
in kin lura har sa zamanin da ake ciki yanzu dan babban gida dan babban gida to shi abinda ba sa dubawa shine misali da yawanci dan babban gida yace shi sai babban gida baya son ya je kuma idan ba ya je gurin wacce ba ta kai shin ba ai kin ga ba zai taimaka wa wasu su ma su taso ba ko kuma sai kiga wani abin kwadayi ne shi ma yana son ya fi haka
sai kiga kuma da ai azo a kashe miliyoyi ai auren azo kuma ai
al'umma da su zai
yi wani wata diya
to ya mutu gabaki daya
so gaskiya shi ma wannan wani abu ne da ya kamata a ce a duba a gani aure a duba mutunci a duba dattako a duba dan ni ina fadi nace ni ina da da ba zai je gidan sai na duba gidan da zai aure sai na darje na ci na
kuma amma kin ga wannan wani abu ne saboda kasa ya kamata iyaye su fita daga harka auren ƴaƴan su
to Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu gyara to yanzu hasal bari mu ji ƙarar shahirar ta su
to
Profesa kana aiki ko kana koyarwa a jami'a wacce take mai da hankali ga harkar yawon bude ido
ba shakka
a rashin ilimi na game da wannan abin sai naga kaman mu a Afrika mun fi damuwa mu zo kasar Turai amma ba mu san nahiyoyin mu ba
haka
harkar yawon bude ido a Afrika bai da tasiri kamar yadda yake a kasashen Turai
wato wannan nan duk ya shafi irin tsarin da muka sassaka da ya shafi wannan dukkan kullun a karantarwa ina ga ya matalibaina zan dauki misali yau kaman kasan Tanzania ko Kenya ko ma Morocco ko Tunisia kasashen nan shi ya zamana yawon bude ido ne farkon abin da yake shigo musu da dukiya
shine karfin tattalin arziki
shine karfin tattalin arzikin su to wato yau idan ka duba irin matsalan da wannan bangare yake da shi ya shafi matsalolin mu na yau da kullum ba hanya ba tsaro babu manyan hotel da makamantan su babu wani tsari mai kyau to
amma me yasa su ƴan Afrika kansu yanzu wuraren wurare da kai misali da su Turawa ke tashi
haka dai
su je su yawon bude ido a waɗannan wurare amma ni dan Afirka ban san ma wuraren nan suna nan ba sai duk rawan jiki na ina zo Amurka ko in tafi Ingila ko in je kasashen Turai
ni na san abin da yasa haka
to
abin da yasa haka wato me makon domin yanzu duk inda na je a Amurka nan ko fadar shugabar ƙasa ko capital anan haka kaga ba nisa da nan da kuna yanzu ko a kofan
VOA
zaka samu ɗan America diwa sun zo
su kalli
wannan waje to kai bako she zamana ba baki dewa ɗan ƙasan ne ran juma'a ne na je fadan shugaban ƙasa na she na saka gare da hula da Hausa na sa Jannabu Karzani masallaci ne na biya ta fadan shugaban ƙasa dukkan su tunda ɗan Amerika ne she suka zo suka tabaibaye ni suna ta yi mini murmushi masu ɗan kuzari su zo har gefe na su gaishe ni don Allah daga ina ka zo kai wannan ka burge da makamantan su don ɗan ƙasan ne to wato wannan nan duk ya shafi tsari a tsari yanda muka saka mun saka ƙasashen mu nan ba mu kai komai ba mun saka ƙasashen mu nan ba komai mun saka ƙasashen mu nan shirmen banza ne shi muka saka ƙasashen turawan nan ne wato idon duniya nan ne aka ci gaba nan ne za a ji a shakata nan ne dukkan musaka kaman tsakatsakin duniya to duk sha'awan mu she ko satan dukiyan jama'a ne she a sato a zo ko a yi gidaje anan ko a zo a yi wasa nan haka dai wannan kuma duk abin da bai cancanta bane rashin ganewa ne kuma irin tsarukan da mukan sassaka ne wa'anda musaka kara sun kaiya shirme ne
ba da lababu wani abin da kake so ka faɗa da na manta ban tambaye ka ba
ina so in ce ma al'umman duniya kwata-kwata in Allah subhanahu wata'ala ya so ya yadda za baza kolin al'adun gargajiyan Hausawan Kamaru a birnin Yaounde ran 2 ga watan Disamba karfe 10 zuwa karfe wato midi dare secondary zaba ta kofi kolin kayan gargajiya da gine-gine da girke-girke da riguna da kade-kade da raye-raye wato wannan akwai babban committee wanda honorable da majalisar dokoki Ali Bashir Hammadu shine shugabanta da sauran mukarabai da jama'a duka za a hadu dai a nuna al'adunmu na gargajiya domin kada mu manta. To shine nake so in gayyaci jama'a don Allah mai da hankali duk in ayin Allah ya so ya yarda ran biyu ga watan Disamba mu hadu a birnin Yaounde mu zuba kolin al'adun gargajiyar Hausawa.
Kai maganar sutura da yadda Turawa suka karbe ka a fadar shugaban Amurka.
Haka dai.
Gashi yadda Turawa suke san kayayyakinmu amma mu ko muna kyamar kayayyakinmu mun fi so mu sa kayan su yanzu ka je makarantun kasashen Afirka ko mu ce misali Najeriya sai ka dauka kada Amurka ne saboda kowa da wandan da ake cewa jeans duk dan makaranta an bai sa jeans ba gani kamar shi ba dan makaranta
bai waye bane
bai waye bane menene dalili yasa mu muke kyamar kayanmu su kuma suke san abin da mu muke da shi
eh wannan nan duk ya shafi tsarin da muka sassaka don me domin ni na gani kaman shugaba Sankara da ya sarauta shi ya hana saka irin wannan kayakin kaman a makarantu ta ko shugaban kasan Ghana na farko kuma idan ka gani duk inda jeje zani yakan yafa al'adun su na gargajiya to wato tunda gwamnatocin mu basu karfafa wannan ba to shine muke gani kuma duk na fada kasashen Turawa wannan mun mai da su gaskiya ne sun ci gaba to mu yanda muke daukan su da waɗanda suka zo da waɗanda ba su zo ba wato mun fifiye su akan su akan mu to shine yasa wannan nan muke
samu wannan
damuwa muke samu wannan damuwa shi mu mai da hankali ne mu mai da hankali da kyau
Professor Uba Ali Muhammad mun gode ma kwarai da gaske
kai ne da godiya
da ka samu lokaci ka mana ziyara a nan sashen Hausa na Murya Amurka
kana ji dadi
muna maka fatan alheri muna fatan Allah ya maishe ka gida lafiya
amina nagode Allah rufa asiri
amin amin
Hassan naji dadin wannan hira da professor nan saboda kinga daga wata kasa yake wadda ba Najeriya ba Cameroon kinga yanzu duk wanda yaji wannan ya ji Hausa da Hausa kamar take ya ji shi kanshi yadda yadda shi ma al'adar su take kuma Hausa sai wata magana mai dadi ta sa kaya
ta al'ada ba
da mutanen mu yanzu ba su son sa kaya ko in ce matasa yanzu ni na mafi ganin shiga mata
gaskiya ni ma dai abin yana bani mamaki kamar yanzu zaki ga wa'ansu su ga in suka saka kayan Hausa suna ganin ina ai busu waye ba babu abin da duniya take ciki ba kuma ba haka bane ba idan ma suka yi amfani da al'adar su suka fito da ita suka nuna suna daraja ta suna ganin kimar ta mutane ma sun fi ganin mutum
ni ina ganin kamar ko an fita daga inda kake ne kamar ka fi ma san
al'ada saboda duk wanda ya gani kamar yanzu kin ga anan za mu iya cewa su Turawa ba wata wai al'ada ce da su wata wacce za ki ga wata dai aka fi sanin mu da ita ba in su ranka da alkayin al'adun ka sosai sun ma fi waye mai to in ka zo ka saka kaya ka shiga irin su ka saje da su waye ya san da kai waye ya san waye amma kana saka irin wayennan kaya za ka duk inda kika je sai an tsayar da ke
ake
bi kai kayan daga ina kike
a kuma kin san wai su irin kaman wannan din mu suke yi kaman burge su muke yi da mu muna da al'ada muna da inda zamu ma kira kanmu da kuma wanda basu ma san asalin su ba
kawai su dinan su
asali wani abu ne wanda ya kamata mutum ya alfahari da shi idan kana da asali abin alfahari ne kana da asali kuma duk inda ka shiga ka kalce ka boye kin kaman wasu suke ga wayin suna in suka je kasar wacce suke wasu ba in Najeriya bane ban taba cewa ni ba in Najeriya ban taba cewa wasu kiji ana cewa wai a in Najeriya da an ce sai a ce ba ku da gaskiya na ce a zan ce ni in Najeriya ce kuma ban yi rishin gaskiya ba
babu wanda
zai ta tantance duka in Najeriya ba
kudin gaba ga baki daya
kuma wanda
akwai wanda haɗa haɗuwa da shi yake cewa ai an ce in Najeriya ga halin su ga wai a Najeriya ba su da kike kuma ba su da gaskiya yace amma shi saboda ya zauna da in Najeriya yace ba haka bane ba yace akwai dai marasa gaskiya kamar akwai wani abu ne akwai masu gaskiya akwai marasa gaskiya ba
kamar in Hassan na shiga taxi na shiga yarinya ta sai driver ta sun yaji ina mai yarinya ta Hausa ai ina ga yayi minti 10 yana bani shawara kada in sake in bari ta ki wannan Hausa ta fita daga bakin ta
to kin gani wannan ma abu
wannan Hausa in tana jin ta ita za ta zama daban kuma sai ne yaji da shi ya dinga bani misalai
saboda akwai wani yanda zaki ga an haife su anan amma ba sa jin Hausa ba sa jin kuma wai Hausawa
yanzu a Najeriya da kai wanda ba su mai ƴaƴan sa Hausa
haba ai wannan gaskiya ba abun
Allah ya kyauta to duka annan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Absat Bello dan Maisoro
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau sai ni Safinatu Sada Sodangi da nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.